da aka yi. Sannan yana cikin mai mutanen Sayyidina Ali lokacin da aka samu sabani tsakanin Aisha da Muawiya da Sayyidina Ali, shi sai ya fada cikin tawagar Sayyidina Ali. Mutane ba su gane waɗannan ba sai sun yi karance-karance. Akwai ɗan sabani da ya shiga tsakaninsu wanda har ya jawo aka yi yaƙi. Na wata mutunta gazirri kenan ko sifai sif, to wannan yaƙi da aka yi shi sai ya faɗa cikin tawagar Sayyidina Ali, kuma yana da mai manaƙib da yawa cikin irin manaƙib ɗinsa. Kamar yadda muka faɗa, malamin tarihi sun tabbatar da cewa kusan dukkan yaƙi ko yaƙe-yaƙe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, Bara'u bin Azib ya halarci wannan wajen yaƙi ɗin. Kuga yana da daraja saboda rayuwarsa ya yi amfani da ita wajen mai yaɗa musulunci da ainihin kyautar da ita a musulunci, kuma zai yi muwafaka da faɗin Allah da ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtaluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika harama dai tace inna Allah ko kuma wa dhalika kada dukan kun kwanta kan fadi
inna Allah ya
to shi kere sabudanci. To kun ga zai iya muwafaka ya fada cikin wannan saboda me? Saboda duk ya san daukar da rayuwarsa a halattar dukkan irin wani nau'i na yaƙi da manzon Allah ya kai ainihin a lokacin da yake musulunci. Sannan kuma ya rasu a shekara ta 72. Wasu malamai sun ce a garin Kufa, wasu malamai sun ce a garin Madina, amma dai an fi rinjayarwa cewa ya rasu a garin Kufa. A nan ya rasu a shekara ta 72 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mulkin suwa kenan Banu Umayya. A lokacin da Banu Umayya suke mulki a nan lokaci ya rasu, kuma ya taimaka yana cikin marubutan hadisan manzon Allah. Abinda zai tabbatar mana da wannan ga wannan hadisi guda ɗaya zai ga tabbatar da kai yana cikin marubuta hadisan manzon Allah. Akwai wani hadisinsa wanda yake yana kuwar da wata falala, manzon Allah yana ce masa ya kai Bara'u bin Azib idan ka zo wajen kwanciyarka fatawadda wudu'uka lis-salah, kai irin alwalar da kake yi ta sallah. Bayan nan yace sun martaje ala shikikal aymani, hadar wa yace masa kai alwala in ka zo wajen kwanciya to kada ka kwanta sai kai alwala irin alwalar da kake ta sallah. Bayan kai wannan alwala kuma sai kai sallah raka'a biyu. Bayan kai sallah raka'a biyu sannan sai ka kwanta a gefenka na dama. Bayan ka kwanta a gefenka na dama sannan sai ka karanta wannan addu'a. Manzon Allah ya ce masa ya zan ita ce kalma ta ƙarshe da za ka yi, daga ita karka kara komi sai ka kwanta bacci. To wacce ce wannan addu'a? Sai Annabi ya ce masa in ka kwanta a gefenka na dama kenan kansa yana kudu, ƙafafuwansa suna arewa. Ya yi irin kwanciyar da ake ta kabari, hannunsa nan ya shiga ƙarƙashin kumatunsa haka ya kwanta. Bayan ya kwanta ya daidaita, to sai ya ce Allahumma inni wada'tu jambi ilayka wa qawwatu amri ilayka na batun bayanta ragabatan wa rahabatan minka la manja wa la malja illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Zai karanta wannan addu'a har karshen da zai kai ce ya Allah kaza kaza kaza, sai Annabi ya ce masa in kai wannan addu'a sai dan daga ita baka sake magana ba, sai ka kwanta kai bacci. Idan ka mutu a cikin baccin ka, ka mutu a musulunci. Baga amma muna saka ciko cewa mutum zai zo bai kiyaye addu'o'i da zai ba wanda yake neman tsira. Bara bin Azib bin Allah ce masa in dai kai wannan addu'a ya zama ita ce kalmar ka ta karshe da kai, baka sake wata magana ba sai kai bacci, kuma a cikin baccin ka sai mutuwa ta zo maka. To in ka mutu ka mutu a musulunci. Duga irin wa'annan azkar din kar mu dinga wasa da su, yan uwa, kar mu dinga sakaci a kansu. Don me yasa? Saboda dan adam kullun neman dace yake yi, kai kokari ka dace, wannan shine abin da aka fi so. Kullun kai kokarin neman dacewa wajen Ubangiji, dan adam ba zai dace ba idan bai dace. Saboda haka duk abin da aka ce maka ana samun wata tsira da shi, to kar ka yi sakaci wajen kokarin gina kanka a irin waɗannan abubuwa ɗin. Na fatan fahimta. Yawa, haka ‘yan uwa mu dage, wannan sahabi na manzon Allah ya ba da rayuwarsa a abubuwa da yawa, musamman ya je yakin da ake samusa Ghazwatu Rih, shine wannan yakin da aka yi, ko Ghazwatu Jamal. Na fatan fahimta. Ana ya je wannan yakin, sannan ya je Zanzibar, ya je irin waɗannan da sauran wurare da suka yi Ghazwatu, da irin yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta. Wannan shine a takaice Bara bin Azib, kamar yadda malamai suka ce ya rasu a shekara ta 72 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Kufa, kuma ana aka binne shi. To shine ya rubuto mana wannan hadisi, yake cewa khatabana annabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-adha, yace annabi ya yi mana hutuba ranar layya ba da salati bayan an idar da sallah. Fakala, bayan ya yi sallah ɗin da ya gizo a cikin kudubarsa, sai yanzu yake karanto mana shi Bara bin Azib irin abin da manzon Allah ya faɗa a cikin kudubar. Sai ya ce man salla salatana, duk wanda ya yi wannan sallah tamu, wani saka nusukana, ya yanka irin abin da muka yanka, ko ya yanka irin yankanmu, shine annasku, faƙada a saba nusukana. To wannan ya dace da yanka, ya dace da layyarmu, ya dace da wannan. Ko ya a wata ruwa ya ce faƙada a saba sunnata, ko ya dace da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wa man nasaka qabla salati, wanda kuma ya yanka gabanin a yi sallah, gabanin liman ya yi sallah a sallah ta mai ta idi, sai ka yanka dabbarka, fala nusuka lahu, to wannan bai da layya, bai yi layya ba. Fa kana Abu Burda ibn Niyar, sai wani mutum babba ne na Bara bin Azib, sai shi yace masa be ya rasulullah, ce ya manzon Allah, inni nasaqtu shati, yace aini na yanka dabbata, qabla salati, gabanin ayi sallah, sai na yanka dabbata. Sai kawo me yasa yanka dabbata, yace araftu anna al-yawma yawma aqlin wa shurbin, saboda na sani wannan rana rana ce ta ci da sha. Ai ranar sallah ranar da yake ci a ci a sha. To sai ce sai na yanka dabbata gabanin ai sallah, saboda na san rana ce ta ci da sha. Sannan kuma sai ƙara kawo dalili, yace wa ahabbtu an takuna shati, kuma na so a ce akuyata awwala ma yuzba, ita ce farkon abin da za a yanka sai bai ji a gidana, idan ba dabbar wani aka yanka ba gabanin ta duk shi a matsayin sanawa na mai gida. Na fatan fahimta. Yana so a ce akuyarsa aka fara yankawa ba akuyar wani ba. Yace fa zabahtu shati, dan haka sai na yanka wannan akuya ta, wata gazaitu na karya, na ci abincin safe kabla an ajiye salati, gabanin da zo masallaci ne ya sallah. Faƙala, bayan ya gama wannan jawabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa shatuka shatula akuyar ga akuya ce ta nama ba ta laiya ka ci nama ya ci nama ko ka ce masa akuyar ga akuya ce ta laiya ba kai laiya ba kala ya rasulullah tunda su ne mallada suke yi kaga in kai ne yake ce to ya za a yi sai ce ya manzon Allah fa inna indana alaqa to a wajenmu akwai wata ƴar fatalar akuya ita ce anaq akuyar da bata girma ba bata cika shekara guda ba ita ake kira anaq sai ce ina da wata ƴar fatalar akuya sai ya ce masa kuma hiya ahabu ilayya min shataini wannan ƴar fatalar akuya ta ku soyuwa a gura akan awaki guda biyu manya ana yana son ta ko ka san in ƴar akuya tana irin tsallan dar tana da kyau jikinta simple haka za a ganta sai ce ta fi awaki guda na fi son ta akan awaki guda ya ce masa ne sai ya tambaya afatuju zai anni ya ce yanzu wannan ƴar fatalar za ta isar a kaina za ta yi mun in sake yanka ta a matsayin dabbar layya kala na'am sannan bai ce masa eh walan ta jizi amma ya ce ba za ta halatta ba an ahadin a bisa wani mutum ɗaya ba daga bayan kai idan yanzu me aka masa musulunci ya masa rangwame saboda waɗancan dalilan da ya kawo ce na farko ya kaddara ranar sallah babba daidai take da ranar sallah ƙarama ko shi sa ya ce ranar sallah rana ce ta ci da sha haka ne amma a babbar sallah in ba manta ba wancan sati mun ce aka ce me ita sallah babba ba a cin komai sai an je an yi sallar an dawo don haka ma malamai suka ce an fi so a yi ta da wuri sallar karamar sallah kuma ana jinkirta lokacin ya je gaba don me saboda ita kuma sai an ci abinci ana san malik ya ba mu labari ya ce manzon Allah baya fita fagaji mun san fagaji ko yawa shine masallaci idi shaki kira fagaji a Hausa zaure to baya zuwa fagaji hatta me ya akula min tamarat har sai ya ci daga yan dubinai zai ci haka sai ma mai littafi ya ce ma mai witiran ko yakan ci witiri shine muka ce witiri ya fara da ɗaya uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku sha biyar na wajen fahimta sha bakwai ishirin da ɗaya haka zai ya ci tafiya baya da shi ne wutar gwargwadon yadda za ka iya ci za ka ci sama da haka ma shi ke wadda sha ki kira wutar to ya gafi ke nan wannan yana gwada mana shi yana da masaniyar cewa ranar sallah ana cin abinci a sha abin sha sai ya kaddara sallah babba daidai take da sallah ƙarama dan haka dan neman lada da kwaɗayi sai je yanka tabbasa gaba da lokaci to cikin wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai ka je ka yanka wannan ƴar ne ƴar akuya din ta isar maka amma ba a yarda wani mutum da sake yankawa bayan kai ba shi sa za ku gani ya kawo har kullan wannan lantin suka ce mai abu ne da yake tabbatar maka har abada ba zai yi kenan babu wanda za a halatta masa wannan kuma ka sai ce ahadi ya zo da nikira kowanne mutum ne in ba kai ba ba wanda ya halatta masa ya yi wannan yanka ɗin kai kaɗai aka bai wannan dama don mu gane kenan yanzu wannan za a cewa manzon Allah ya keɓance shi da wannan mai wannan sauƙi ɗin ina wata fahimta manzon Allah ya keɓance shi da wannan sauki to sai hadisin na gaba yace wa an jundub ibnu abdullah albajali aje daga jundub dan abdullahi albajali radiyallahu anhu Allah ya kare ta gare shi yace sallan nabi sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr annabi yayi salla ranan soke dabba shine yawm an-nahr an-nahr shine sokewa da yasa suke amfani da kalmar nahar saboda ita ce kalmar da alqur'ani ya zare ta fasalli li rabbika wanhar sannan kuma sun fi amfani da raquma akan sauran dabbobi su kuma raquma ba yanka su ake ba ina fata mun fahimta su ke su ake akwai jijiya a sai a zo sai a yake ta ko a caka mata wa jirin da zai zubar shikenan yana dan zubarwa sai ya ci jiki ya faɗi shikenan shi sa aka ce ranar suka thumma kadaba kaga wannan hadisi kusan sako iri ɗaya ne yayi sallah ranan da ake soke dabbobi sannan sai ya huduba thumma dhabaha sannan kuma sai ya yanka dabba waƙala bayan ya yanka dabba sai ce man zabaha qabla an yusalliya duk wanda ya yanka dabba gabanin yayi me yayi sallah falyazbah ukhra makana to yaje ya yanka wata dabba a gurbin wannan dabbar da ya yanka wa man lam yazbah wanda ko bai yanka ba falyazbah bismillah to ya yanka da sunan Allah wannan hadisi guda biyu sun yi musharaka a wani wuri sun yi bambanta ko guraren da suka yi daidai na farko shine duka sun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo filin ili abinda ya fara yi shine mai sallah sallah ya fara yi na biyu bayan idan da sallah abinda ya yi na biyu shine mai huduba ya tashi yau mutane huduba abu na uku shine sai mai sai yanka dabbarsa da ya zo da ita masallacin idi din domin mutane su yi koyi da shi na uku ko na hudu sai wani abu ya faru abin da ya faru sai wani annabi ya ce duk wanda ya yanka gabanin sallah bai da layya duk wanda ya yanka gabanin sallah bai da layya sai wani ya koka ya ce shi fa ya yanka amma ga dalilin da ya sa ya yanka sai annabi ya ce to kai an baka dama kuma ya kawo cewa yana da wata dabba wadda zai yi amfani da ita shin ta halatta masa ya yi amfani da ita to kun ga anan gabar gabanin mu ci gaba akwai wani sabon fikihu da za mu fitar a nan shi ne dabbar da ake layya da ita kenan tana da mudda ko tana da shekara da ake bukata ta kai gabanin a yanka ta da fata mun fahimta amma za mu tsaya a kan ƙanana guda biyu awaki da tumaki awaki da tumaki tunda shi ne muka fi akan yi da shanu da raquma to akwai kalma ɗaya da annabi ya amfani da ita ya ce dabba da ake yanka ta lallaiya ita ake kira musinna musinna a cikin awaki da tumaki ita ce ko shi ne rago ko ɗan akuya ko akuya da ta kai shekara guda ina ba don fahimta amma Ibn Uthaymeen azalil mustaqna yana cewa idan ɗan taure ko ɗan rago ya kai kimanin wata takwas ko shida za a yi layya da shi sai ce amma wace irin siffa za ka gane wannan ɗan dabba ya kai a yanka da shi sai ce akan kula da gashin gadon bayansa duk dabba da ta cika shekara ko ta dabda cika shekara in ɗan taure ne to gashin gadon bayansa kwantawa yake ba za a gan shi a tsaye ba ina ba ta mun fahimta gashin gadon bayansa kwantawa yake bi gadon bayan amma in bai kai wannan adadin ba to gashin gadon bayan za ku ga a tsaye yake su za ka yarda wannan in ka je cike za ka sa ka so ka tabbatar da wannan dabbar ya kai wannan shekarar ko bai kai ba sai ka kula da mai da gadon bayansa an baka ilimin za a gane yadda dabbar ta cewa wannan ta cika shekarar da ake bukata ta cika to haka sauran dabbobin su ma suna tafiya da wannan sifar daga kowanne adadin shekaru aka ayyana to dai ka sani ɗaya daga cikin sifar da zaka yi amfani da ita ka tabbatar da cewa wannan dabba ya cika wannan ka'ida ko sharadi wanda yana daga ciki ashe ku ga ya kamata wanda zai yi ibada da yake tsammani a karba to ya kamata ya nemi ilimin yadda zai gane abin da zai wannan ibada da shi ya za ka gane shi da wannan sifa ake ganewa sannan kuma sai sifofin da malamai suka bayyana suka ce in an same su a cikin dabba to wannan dabba ba ta halatta a yi layin ta kamar a same ta da ido daya kamar a same ta bakin ta babu hakori kamar ta zama tsohuwa wanda ba nama ba kitse a jikinta da ba ta fahimta kamar ta zama mai dingishi bayyanannen dingishi ko ta zama tsohuwa al'ajika allati la shama fiha wanda babu kitse tare da ita duka irin wa'annan ba a so a yi amfani da su a lokacin da ka zo za ka yi saya don yin layya amma kun ga mutanenmu musamman ma 'yan uwanmu na karkara ko kuma mutum ya ce a yi daji kun yaya kwanda su ko ka huzuru ne ka huzuru ka gaba don Allah ka yi wajen ma'anan ka huzuru wai kar 'ya'yansu su fita su je wani gida su zuba gida ka ga babbar manufarsa kenan ba neman lada yake a wajen ubangiji don ya tsare wa 'ya'yansa wannan abu ne a ba haka duk ibada ta kuɗi ba wajibi ba ce sai in kana ci ya kamata ku fahimci haka 'yan uwa duk ibadar da ake sa kuɗi ba ta zama dole a kanka ba sai in kana da kuɗi shi sa idan kana sauraron mutane wani in ka faɗo ta magana zai ce ba da bai da kirki dalili bari ba ku misali yanzu ba gwamnati ta sa kuɗin maka ba ana ce ai tsad kuɗa sa ta daga hankalin su wai ce ka daga hankalin ka sai ka mallaka Allah kansa zai ce ka je aikin haji sai ce limanista ta ilahi sabila saka tambaya annabi aka ce masabilu menene asabil sai ce azadu warraila guzuri da abun hawa eh an ce guzuri da ake nufi sai kana da kuɗi sun ba ka da kuɗi wai dora maka ba ne dora maka suna karkada ga hankalinka amma akwai wasu ibadu wanda ya kamata da ni da kai tunda ba mu da kuɗi mu mai da hankali a kansu kamar me kamar sallah ka bai kuɗi da talaka kowa yana yi ko babu lokacin da sallah za ta faɗi malamanmu na ƙuru'a in ka duba cikin askari cewa yayi sallah ba za ta sare a kan mutum ba sai idan bai da hankali ya ce amma matuƙar kana da hankali to ka yi ta ya dinga kawo matakai galari wajen mataki hudu ko biyar ya kawo mai askari ke wajen mataki biyar ya kawo da za ka yi sallah ka ga ba za ka yi wasa da wannan saboda ibada ce kun yi musharaka da mai kuɗi da talaka to mai kuɗi yana da kuɗin da zai samu ta ibada wanda kai ba za ka yi ba samu to me ya kamata ka yi sai ka mai da hankali a kan wannan ka yi dukkan salloli ka kiyaye su sannan dukkan nafilfili ka kiyaye su kar ka yi sakaci amma za ka ga da yawa zai mutu ya zo ya ta faɗa abin da bai da dalili kuma in neman ci ga in neman ɗaukaka kake yi to da bautar Allah yake samu ɗaukaka ba wai da surutu ba na ba don fahimta misali Shehu Usman Dangote ya taɓa zuwa aikin haji bai taɓa ba Muhammad Bello ya taɓa zuwa aikin haji bai taɓa ba Abdullahi Gombe ya taɓa zuwa aikin haji bai taɓa ba Muhammad Bello ya fito zai tafi aikin haji sai sarkin Kano na wancan lokacin ya tare shi ya ce ya rubuta masa littafi akan hukunci ko shugabanci da wanda ake shugabanta ya zauna bai tafi Makka ba amma ba ran da ya tafi zuwa waye ba mu ji sunan su dan me yasa saboda sun bi Allah kai ma ka bi Allah kawai kirga je ka dinga firgici abin da bai dame ka ba haka zakka ma sai kana da kuɗi ba ka da shi ya ce maka ka daga hankalin ka eh sai dai ana so kai kwadayi cewa ina ma Allah zai bani kaza ni ma ne kuma kar kai riko da sababi dan babu yadda za ka samu kuɗi kana zaune a gobe
sai dole zai gabe sababin da ake samu. Ɗaya daga cikin sababin shi ne noma da kiwo da kuma mai da kasuwanci. Kana neman kuɗi, yanzu ne za ka same su in ka kama ɗaya daga cikin wannan, ko kiwo ko noma ko kasuwanci. Amma dai abin da ake bukata ciki mai gaskiya da amana. Idan kana da gaskiya a ciki kuma kana da amana, to Allah ta'ala zai sa albarka ciki. Shi yasa manzo Allah yake faɗa cikin wani hadisi, yace al-mutabai'an masu ciniki idan ta bayyana, idan suka yi bayani suka kiyaye abinda suka yi, abinda suka kiyaye suka yi bayani, manzo Allah yace burika lahum, sai a sanya musu albarka. Amma idan suka ɓoye suka yi ha'inci, yace sai a shafe albarkar. Shikenan sai ka ta yawo da komai a hannunka, ba za ka samu riba saboda ka yi ha'inci, ka ci amanar mutane, sai Allah ya cire albarkar abu. Da ka ɗan uwa kar mu dinga faɗa abin da bai shafe ka ba, ka sai da ka yi faɗa. Yana da kyau abu ya zama mai sauƙi, wannan tabbas muna da sha'awar sa. Ya ta ce aikin hajji ya dawo 500,000 ma muna fatan haka, saboda wanda za su ke da damar zuwa za su karu, za su yawa. Akan a ce kuɗin ya yi yawa, to amma in kai Allah bai baka kuɗi ba, kar ma ka ɗaga hankalinka. Kar ka ɗaga hankalinka, saboda haka safai ai suka zo wajen manzo Allah suka ce zaba alif tusuri bil ujuri, ba su dukiya sun tafi da lada, suna sallah kamar yadda muke sallah, suna kaza kaza. Sai annabi ya ce bari in sanar da ku wani abin da in kun yi shi wanda bai yi wannan ba, kun sha gabansa, wanda ya wuce kuma za ku ci, wanda ya wuce kuma za ku samu shi. Sai ce musu ku dinga yin kaza da kaza da kaza. Suka je suna yi, suka zo suka ce manzo Allah wannan ɗan wannan wasu, sai ce to wannan farala ce ta Allah, yuktihi man yasha, yana ba da ita ga wanda ya so. To an Allah ya zaɓe ka ya baka, shikenan farala ce, amma wahala ce, saboda a ranar alkiyama kuma kai zai ka shiga aljanna da sama da shekara 40 shi na bakin ta ana ta bincike. Musamman ma dukiya irin ta yanzu. Imana, dukiya irin ta yanzu ga ai, ba za ka ce babu ta halal ba, amma ta hau ma hau ma ta biyu. Musamman ma wanda suke da alaka da hidimar gwamnati. Imana, ai sun ɗauka kamar kayan su ne, kawai kowa zai ɗebe ya kamfaci abin da zai kamfata. Ya tafi zai ce can kowa zai biya ne, Allah ya sa mu tsira. Abin ke sai a kai. Don kowa iya ruwansa iya gudun sa. Allah ya sa mu dace. Da haka kun ga ana sanin mai shekarun dabba da kuma siffofinta, wanda ake bukata wanda zai yi layya ya kiyaye. Shi sa ya bayyana mana cikin waɗannan hadisai guda biyu. Sai manzon Allah ya ce wa shi babban mai shi wancan sahabi da ya zo ya koka, ya ce shi ya san ranar sallah rana ce ta cin abinci da shan abin sha, da haka kuma sai yanka dabbas, saboda ya fi so a ce dabbas aka fara yankawa a gidansa gabanin ta kowa. Da haka da ya yanka aka cire wani abu na cikin namanta aka dafa ya ci kafin ya zo masallaci. Sai annabi ya masa sauki, ya ce masa a kai ka ci nama ne, sai ya ce to yana da wata yar akuya, sai ya ce to shikenan kai ta isar maka, ta isar maka. To hadisi na biyu sai ya gwada mana manzon Allah ya yi sassauci, ya ce wanda ya yanka gabanin a yi sallah, to ya je ya yanka wata dabba daban a gurbin waccan dabbar da ya yanka. To yanzu idan ka zo za ka yanka yar batala ne, ko sai ka yanka wadda shekarunta ya cika, wadda shekarunta ya cika ake so ka yanka, ba zuwa za ka yi ka so yar batala ba. Wadda yar batala an keɓanta ita a wancan sahabin, shi sa ya ce ba ta halatta a waninka ba, wani mutum bayan kai ba ta halatta ba. Allah ya ta dama. To cikin hadisin malam ya fitar mana da waɗansu darussa. Yace na farko alfawaid, fa'idodin da za mu fitar cikin wannan hadisi, yace mashru'iyatul khutba yawm al-eid. Cikin hadisin yana gwada mana an shar'anta yin huduba a ranar Idi. Yana daga cikin abin da zamu gane cikin wannan hadisi. An shar'anta yin huduba ranar Idi. Da haka za ku ga imamai sukan yi huduba bayan sun yi idar da sallah. Sai dai a karatunmu na wancan sati an ce jin hudubar ba dole ba ne, saboda hadisin da yake cikin a hadisin ba. Annabi ya ce wanda ya so ya zauna ya ci ya zauna, wanda kuma zai tafi ya tafi. Dan malamai suka ce jin hudubar ba wajibi ba ne, mustahabi ne. In ka zauna babu laifi, ka samu karin lada. Sannan na biyu ya ce annal khutbata taqulu ba'da salati. Ita hudubar da za a yi cikin hadisi yana gwada mana za a yi ta ne bayan an yi sallah, ba gabanin a yi sallah ba. Kamar yadda bambanci da sallar juma'a kenan ko? Sallar juma'a sai an yi huduba kafin a yi sallah, amma sallah ta idi na layya ko idi na sallar karamar sallah ta azumi, to sai bayan an yi sallah ake yin huduba. Wannan wai sharawa an yi kunan khutba fi idi al-adha an al-udhiyati wa ahkamha. Kuma an shar'anta, an so a ce hudubar da mai huduba zai yi idan a sallah ta layya ne, ta yi zama tana da alaka da layya da kuma hukunce-hukuncen layya. Idan za a yi hudubar don mutane su je su sanya za su yi da layyarsu da abubuwan da suke da alaka da ita, to ya zamana tana da alaka da layya da kuma mai hukunce-hukuncen layya. Shi sa hukunci na farko da manzon Allah ya fitar a cikin hadisan nan guda biyu shi ne ba a yanka gabanin a yi sallah. Ba a yanka gabanin a yi sallah. Hukunci na biyu shi ne ana yanka dabbar da ta kai shekara guda. Na batun fahimta, ana yanka dabbar da ta kai shekara guda. Shi sa wancan bawan Allah da ya zo ya tambaya ya ce inna indana alaqa, a tare da mu akwai wata ƴar fatala, yaya za ta yi? Sai Annabi ya ce kai ta isar maka amma ba ta isar wani ba. Kaga wannan yana gwada mana tana tafiya da ainihin mai shekara. Na uku ko na hudu, annan min shurudi qabulil udhiya, cewa lallai yana daga cikin sharadi na karɓar layyar mutum an takuna bil waqtil muhaddad, ya zama an yi ta a wani lokaci da aka iyakance. Ba a yin ta gabanin wannan iyakantaccen lokaci. Me lokacin da aka iyakance shi ne sai bayan an yi sallah. Sai bayan an yi sallah. Shi yasa ya ce huwa min ba'di salatil Eid, shi ne bayan an yi da sallar Eid. Fa in kanat qabla salati fala tujzi, in ko ta zama an yi ta gabanin sallah to bata inganta ba. Wannan layyar da mutum yayi layyar bata tabbata ba. Da haka duk wanda zai layya ya sani sai ta shiga cikin lokaci. Malamai suka ce to yanzu idan aka yi wannan yanka bayan an yi da sallah har zuwa wani lokaci ne? Suka ce har zuwa dab da faduwar rana gaba ɗaya a wannan yinin za a iya yin yanka. Da ba don fahimta, za a iya yin yanka saboda wannan. Yau wa amma ni hayat waqti ya ci ce amma kai karshe a lokacin ta yace farajiu, a magana da aka firin jayarwa annahu bi ghurubi shams, yacin lokacin da zaka yanka ai rana shi ne har zuwa faduwar rana. Dab da faduwar rana to sai a dakatar da yanka sai washe gari kenan. Kun ga kenan wannan yana daga cikin hukuncin da ya kamata duk wanda zai yi yanka ya sani. Ya ce yawmi min ayyami tashrik, a cikin kwanaki na kwanakin yanyane. Sai an ce ayyami tashrik su ne kwanaki na yanyane. To wayannan kwanaki kwana nawa ne? Na'am, kwana uku. Wani ya ce uku, wani ya ce hudu. Wani ya ce uku, wani ya ce hudu. To akwai bambancin tunani da ainihin mai. A nan ma malamin littafi mai sharhi cewa ya kwana uku. Na fatan fahimta, ranar da aka yi sallah
wannan yinin gaba ɗayansa da washe gari da washe gari da washe gari da washe gari ega zai baka mai kwana uku da yini ku to wanda su ne kwanakin da ake shi yasa a nan yace yace wa hiya min ayyami ayyamit tashrik wa huwa al-yawm sayyibi salisu ashara shine ranan 13 fata kunu ayyamu zabai sai zama kwanakin yanka arbatu ayyam kwanaki hudu ne da wadon bai da ranan yau shi sallah goma ko yawa shine ranan da za a yi suka ake yanka ko to 10 11 12 13 a ga yaro kwana nawa kwana hudu a ba ku da muka saba kwana nawa uku to abin da ake lissafa wannan ranar da aka yi ana sa ta ciki don me yasa saboda a ka'ida na lissafi idan safiya ta zo ta kai magariba an lissafa ɗaya ina ake lissafa ba kwana ba ina wata mafahimta yini ake lissafawa ba kwana ɗaya ba yadda za ka gane aka ce in an maka aihuwa a sa wa yaron suna yawma sabi'i ranan bakwai ɗinsa da yake duka inda daddare aka haifi yaro ya kwana sai a ce ɗaya shi ne sai ranar da aka haife shi na amma inda ranar aka haife shi magariba tana yi ya shiga mai ɗaya na wata mafahimta to shi ne abin da ake nufi an yi layya da safe misali da magariba ta yi shike yini guda ta ba shekari kaga za a sake yini na biyu ka shekari yini na uku ka shekari yini na hudu shike haka za a haka yi ubi da usamin ya faɗa a wancan littafin nasa na zadin mustaqna da sauran malamai a nan ma shi Sulaiman ibn Muhammad abin da ya rinjiyar kenan yace farraji wa annahu bi ghurubi shams akhir yawmi bi ayami tashrik ana kaiwa karshen lokacin fadon rana a karshen yini daga cikin kwanakin yanyene yace wa huwa yawmul salis ashara in baka sani ba kwanakin yanyene sune kwana dare na 10 ko kuma kwana na 10 goma 11 12 shabu kaga ai ba kwanakin yanzu kirgawo me yini ya fi kirga yini ya fi kirga fa ya kuna ya mutu shirik sai zama kwanakin yanye ne ko kwanakin da ake yanka arbatu ayya kwanaki hudu ne yace al afdalu yace mafi fici an ta kuna al-udhiyatu ba'da al-khutbatayn amma abin da aka fi so ya zama wallahi yadda zaka yi sai bayan an hada hutuba guda biyu ai da umma abin da ake so bayan an hada hutuba manzo Allah a matsayinsa na jagora sai ya fita je yanka dabbarsa ko to ko kuma sai ku yi koyi da abin da mai jagora yayi shi za ku ga bisa wannan sunnan ne za ku ga limamin mu suka tafi da mai dabbobin su masallaci idi bayan sun yi sallah sun yi hudba in sun sako sai su je su yanka dabba sai kuma su ce mutane su je su yanka Allah ya karba kowa ya je yanka dabbarsa Ubangiji ta Allah ya karba mana yace min shurudil udhiyati yana daga cikin sharadi na layya an tabluga sunnal mu'tabira su kai shekarun da ake kula da su na cewa waɗannan shekaru in sun kai shi ne shekarar da dabbar ta isa a layya da ita shine muka ce ana amfani da kalma ɗaya ce al musanna ko dabbar da ta kai shekara guda in a cikin awaki da tumaki in a cikin shanu ne su kuma in an ce al-musanna shekara nawa shekara nawa to za mu ba da abin da ake kira asabi yi mana a to ashe muna tallaya ba ma yi shekara nawa biyu shekara nawa to yanzu wannan ya zo mai abu da class four yawa a samun kowa ya je binciko in Allah ya sa muna rayu sati daga za mu ji shekara nawa ne saniya da raƙumi da bijimi
tara kuma na ba don bai da saboda wannan shi ne tabbatar da in ka zo yankawa ka kiyaye yanzu inda ba da wani nake manta amma an ba da shi kuma mun zo muna raye kawai ce yanzu wanda ji wacce za ta fice kawai nuna ka zan yi ce ka fara ina ba don bai ta a shi ne da kuma ne ki zo bai to Allah ya dade da ku to sai yace falatu shi su min al ma'zi dabba ba ta tabbata ta inganta ainihin da ita cikin awaki illa ma tammala husana sai abin da ya cika shekara guda cikin awaki da tumaki sai idan dabba ta cika shekara guda shi ne nake muku ana ganewa da ta cika shekara guda da kwanciyar gashin garan bayan dan dabba din ko akuya ce ko dan taure ne ko rago ne ko itinkiya ce in dai ta cika shekara Usaimin ya ce gashin gadon bayan ta zai kwanta ke bi gadon bayan luwai haka amma an bai yi ba za ka yi su a tsaye cako-cako to da wannan za ka gane ka ji siya na badon bai ta sannan abu na gaba don su da za mu ɗauka cikin waɗannan hadisai a hadisin Jundub bin Abdullah al-Fajli a ƙarshen hadisi sai manzon Allah ya ce wanda bai yanka ba ya yanka da bismillah ya yanka da bismillah ko ga anan ma da yawa za ka yi mamaki wai akwai littafi da ake yawo da shi ko majmu'un niyyat ana cewa ga niyyar yanka ga niyyar kaza wai ga bismillah na wai tu zabahi kaza kaza ya ga na abu duwa lan da ke bin da ka faɗa kawai ka ce bismillah sai ka sa wuka bayan ka sa wuka wani cikin fito ka ce mini Allahu akbar Allahumma hadha minni wa minka dan Allah wannan da gare ni da gare ka kai ka bani ni kuma nake gabatar da shi zuwa gare ka ya Allah Allahumma taqabbal minni ya Allah ka karba mun ko kuma ka ce hadha minka wa minni wa min ali baiti dan Allah wannan da gare ka ni da ni da mutanen gidana gaba ɗaya ka ce Allah ka karba mana to sai ya ce daga cikin fa'idan da za a tabbatar ko a samu shine masru'iyatu tasmiya qabla dhabai an shar'anta yin bismillah gabanin ka yanka idan ka zo za ka yanka dabba ka ce bismillah mana da sunan Allah wakhtalifa fi hukumiha ala aqwal ba da yake amma malamai sun yi sabani wajen hukuncin yin bismillah a wajen yanka dabba a bisa zantuka da yawa sai kawo mana irin zantuka alqaulul awwal magana ta farko cikin maganganun da malamai suka yi sabani akan me matsayin fadin bismillah dan ka zo za ka yanka wani abun yanka sai ce huwa sunnah ko annaha sunnah fadin wannan sunna ce ana ina daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha masabu shafi'i wanda ita ce masaba ta imamu shafi'i Muhammad ibn Idris shi ce waye duk wanda zai yanka ce bismillah to fadin bismillah sunna ce alqaulu thani magana ta biyu kuma annaha wajibatu wasu malami suka ce a fadin bismillah a yanka dole ne wa hadha masabul hanabila wani jiji masabata a hanabila sunai yanwa dan ahmad ibn hanbal sunai ahal hadith kenan daga su suna ga wanda yazo zai yanka dole ya ce bismillah in baka faɗa ba su suna ga ka san yadda ba ya ga ce abu wajibi ne in babu shi wani abu ba za ci bai ko yawa da ka she mutum ba zai wasa da wajibi shi yasa muke ta me muke nasiha da ƙarfi cewa ya kamata a koya wa masu hidima da yanka dabbobi yadda ake yanka dabba akwai yankan da yanka yafa wallahi mushi ne kai tsaye musamman ka je gun masu sai da kaji ga gani rabin mushi suke yanka wa mutum kusan malamai suka ce in aka yanka dabba to ainihin wukar sai an wanke ta ba za a haɗa jinin wancan da wancan in kai kaci mushi ko ba za a yanka hadaga ba sai ta gama shurawa ba ana sa kit sai a jefa da ta kit da jefa da ana goma ba a cikin kit in ka kai dabba ga gaba ka yanka da nan gamba ka mu she zaka ci wallahi eh ga ga wuri da zai zo dauki abu kamar abu ba mutum sai je kawai ya tura mutane kawai a yanka je wata ita bai ka'idodi da latuba da ake koya wa mutane ga su da cinye wasu gaje eh ku tiyo ku huye zai da gaji ku ya gabata ku yi musu fada yauwa ku koya musu cewa wani abin ba da zai kaza da sauran nan ta cusa ta ruwan zafi tana fulful a cikin ruwan zafi kaga wannan abu ba da zai bane ya eh kage Allah ya kare alqaulus salim magana ta uku na me matsayin fadin bismillah yace anna sharru la tasqutu la sahun wala jahal yace sharri ne a yanka sai ka fadi bismillah ko ba ta saraya ko da ganganci ko da jahilci baka yi saka yanka mutane dabba baka ce bismillah da kenan kaga dai take da wajibi kenan ina ba don bunta ashe kenan ya kamata karka kai dabbar ka kuwa yanka maka ka tsaya ka kiyaye karka dauka kana cin nawa ashe mu Allah ya kare ku wa hadha ikhtaruhu shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ta'ala yace wannan magana ita ce magana da shaykhul islam ibn taymiya ya zaba Allah ya ji kanshi da rahama warajahu shaykh ibn uthaymin sanan babban malami ne wannan karni Allah ya ji kanshi da rahama a shaykh babban salihul uthaymin shi ma akan wannan yatirin jaya da magana da kaulihi ta'ala ya jingina batinsa saboda fadin Allah madaukakin sarki yace wala ta'kulu mimma lam yuskur subhanallahi alayhi kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah akai ba duk abin da ba a ambaci sunan Allah akai ba kar ku ci dan ganga shi za ka yi takafan ba komai za ka je ka sa ka ci ba wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam da ko fadin sa mai tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi ce ma an harad dama wa zakarsumullahi alaikum duk abin da ya kwararar da jini kuma aka ambaci sunan Allah a kansa to ku ci kina yanzu aka zubar da jini ko ba ambaci sunan Allah ba kina ba za ka ci daga mu kiyaye kawai sai je shi ya dinga magana muttafaqun alayhi wannan hadisi an yi ittifaqi tsakanin Imam al-Bukhari da Imam Muslim wa hadha qawlu huwa sahih malai ce wannan magana ita ce magana mafi inganci cikin maganganu da aka rinjaye malamin sallallahu lokaci binti biyar to wannan hadisi kuma yana da yawa amma za ku iya karanta shi ko in mun karanta yace an Jabir radiyallahu anhu qala shahidtu ma annabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-eid fa bada'a bis salati qabla al-khutbah bila adhan wala iqamah thumma qama mutawaqqian ala bilal fa'amara bitaqwa allahi ta'ala wa hatta ala da'atihi wa wa'adha an-nasa wa dhakkarahum thumma madha hatta ata an-nisaa fa wa'adhahunna wa dhakkarahunna wa qala ya ma'ashara an-nisaa tasaddaqna fa inna kunna aktharu qatab al-jahannama faqamat imra'atun min sitti nisaa ko safaqaun kadayn faqalat lima ya rasulullah faqala li anna kunna tuksirna shakata ko wa takfurna al-ashira qala faj'alna yatasaddaqna min hulihinna yulqina fi thawbi bilalin min aqra'ihinna wa qawatimihinna muttafaqun alayhi wannan hadisi an ciyo shi daga Jabir yanzu in kun ga Jabir haka ana nufin Jabir dan Abdullahi ina fatan fahimta mun karanta tarihi da maganganu masu yawa akan Jabir dan Abdullahi to shi ne ya kawo mana wannan hadisi yace mun halarci sallah ta idi tare da manzon Allah ranar idi fa bada fi salati annabi yana zuwa filin idi sai fara sallah qabla al-khutbati gabani ya huduba bila azani sallan nan da aka yi babu kiran sallah a cikin ta wala iqamatin kuma iqama annabi yana zuwa ce Allahu akbar sai kabbara guda nan sallar idi gabara na aiki a bakwai ko yawa bakwai ake a raka ta biyu ne ake na ake yin biyar da ta dagowa za ka yi ta shida ko to Allah ya datar da wai da abubuwan da ya kamata mu rike su practically mu dinga kokarin dabbaka su domin su ne abin da kake yi yau da gobe kuma sanin waɗannan abubuwa yana ta amfani ɗan uwa da bi za ka iya zuwa wani gari a ce babu wani zai kai kuma ka ɗan iya sai ka ɗan ne kawai sai mutane yi mana ai ba a barin dama ko yawa za ka yi irin nan kiyaye su ake ya ce bila azanin ba ta ta kiran sallah ba wala iqamatin ko ba iqama sun maqama mutawakkin ala bilal sannan sai manzon Allah ya tsaye yana dogare a jikin bilal ya dogara a cikin bilal da watan fahimta sai ne fa amara bi taqwallahi sai umarni da ji tsoron Allah ya ce ayyuhan nas ittaqullah ko kuma usikum nafsi fi taqwallahi sai ce musu ya ku mutane ku ji tsoron Allah ko kuma ya ce musu ina yin ma kaina da ku wasiya da mu ji tsoron Allah shine amara bi taqwallahi ta'ala wa hassa ala da'ati ko manzon Allah ya kwadaitar a bisayi wa Allah da'a shine hassa ya kwadaitar da mutane a bisayi wa Allah madaukakin sarki biyayya wa wa adan nas yau mutane wa'azi wa zakaru mu yatna saddasu ya musu wa'azi yatna saddasu don me don mutane su shiga tetayensu ya ce sun mama ba sannan sai ci gaba da tafiya a ta'atul nisa har sai ya zo wajen mata ko aza hunna sai ya je musu wa'azi wa zakara hunna ko wa zakara hunna ya tunasar da su baya musu wa'azi ya tunasar da su wa kala baya musu wannan wa'azi ya ce ya ma'asharan nisa'i yace ya ku taron mata ta sadaqna ku yi sadaka fa inna kunna aktharu hadab jahannam domin ku ne mafi yawan makamashin wutar jahannam duba fa mata kuma ko yanzu ka zo ka duba za ka ga gare ku ba wanda yake su sun fi kowa rauni sun fi kowa tsaya kuma cikin mutan Allah da gaske ku duba yadda ka duba idan kana bibiyan social media suwa suke fi lalacewa mata ne tsirara tsariki kalmomi na batsa maganganun da ba su da kyau wannan abin in ka faɗe shi yadda ka san ka rubuta shi abin da yake tabbatacce haka zai tabbata yariya ta fito ta faɗa abin da take so ba kunya ba tsoron Allah ba komi kuma abin da zai baka takaici da abin mamaki duk inda ka ga fitsara da batsa da abubuwa da suke da alaka da ainihin saduwa da mace ko su da saduwa da namiji duk bakaken mutane ne suke TikTok din da ake gani in ka je na wadansu kasashe sai dai ka ga ilimin da zai amfane ka ko yanzu ka ji jiya ina kallon wani bidiyo na ƴan China da suka saka yadda ake warake a yi irin kandi din nan in ka gani za ka yi wa wata na ka so sandunan rake sai a daddatsa shi ya ka daddatsa sai a daure sai a kafa shi sai a ɗago ciyawa sai a zuba masa sai a kisa a shana idan a kisa a shana sai ya ƙone in ya ƙone sai a fare shi ta fare sai a sassara sai a sa a cikin wani abu sai a matse ruwan nan da aka matse sai a ɗauko kwangiri ko wani abu sai a ɗaura a kan wuta sai a dinga soya shi sai ya koma ya zama kamar alewa sai a daddafa a sa a kwalabe mu ba zai akwai maka wayar da zaka yi daga mai sallam karfin maza sai mai karfin waye ta aikin mu kenan ba abin da muke iya sayarwa eh ai ba zama a social media ba so iya abin da muke iya kenan sai ki ce mu muka bi kwashi a mata ko sai ki ce mazan mu matan su suka bi kwashi a namiji a duniya ba mu da wani abin da zamu tallata sai barna wallahi kana bibiya abin da zai zo ta kake babu abin da za ka gani sai wannan barna kuma ga wani ya bata lokacin sa wannan page din yake ta bi kullun shi wai shi da mu sake masana wanda suke da alaka da ainihin kimiyyar dan adam suka ce wanda yake ganin tsareci da yawa to yana ta akwai waɗansu ƙwayoyin halitta da suke ƙara sha'awa a jikin ɗan adam wanda ake kiransu testosterone da wani progesterone da waye da waye wayannan hormones ɗin yace kullun ƙaruwa suke a jikinka idan suka yi yawa a jikinka dole sai ka zama mai sabon Allah dan ba za ka iya controlling kanka ba kuma kullum mu abin da muke gani kenan kuma abin da muke talle kenan wasu suna tallan ilimi suna koya maka yadda zaka samu fa'ida kai kuma kullun tallan ka na barna yace baka ga mutane zamu waye ce kullun baka da aiki sai tallan barna kai dai ne kai bi kowa sha'ar mata a duniya ko ke dai ce kike bi kowa sha'ar maza je bituran masu yin iskancin guri suke kebancewa sai ba wai haka kawai suke fata wa kansu lokaci amma kullun ka bude ya abin da za ka gani tallan maganin karfin maza tallan haka a cikin gari domin karewa wannan abu ba wani abin da za ka ga mutane suna tallan sa na alheri wanda zai koya mutane ilimi da zamantakewa yanzu wannan abin da na wannan raken da yan canji suka yi in ka gani in kai mai wayo ne za ka iya yin sa kuma ka dinga yin sa kana sayarwa ka samu sana'a a cikin gida sai ka je ka siyo damar rake ka zo ka yi ka sassara shi bayan ka sassara na ba amfanin ilimi ke bayan ka sassara ka daure shi ka gasa shi da wuta ka daye shi ka sassara shi in ba ka da injin da zai tace maka kai ba za ka iya initiating ba ai wani ne ya initiate wannan abu to me za ka yi sai ka je ka siyo mataci na koko ni ma wani kara ma na fahimta imana in ka siyo mataci na koko sai ka zuba wannan abun da kan a ciki sai ka ɗauko buhun santola sai ka saka a ciki sai ka daka da tabarya in ya daka sai ka sa wani itace sai ka ɗaure shi ka ɗaure ko ka kira wani ka ce mu ma ruwan zai tsaye ba kai ma ka samu sai ka je ka soya shi zai daskare sai ka sassara kana alewa madara aya a gaza mu abin yi ba amma ko ka zama ba kana aiki zai tantance ka bi kuwa sha'awar ba ta shigintakar mutanen ba Allah da gaske to an kana bibiya sai ka ga abun akwai abin kaushi a ciki to annabi ya ce musu ku yi sadaka saboda mafi yawancin ku ya mutu ne fa qamat imratu sai wata mata ta tashi a tsakiyar mata ta je masa ya je sai manzo Allah yake siffata ya ce mai kumatu haka tana da kumatu sakakku fa qalat ta tada ya ce lima ya rasulullah ya manzo Allah dan me yasa mata ne suka fi yawa a wuta sai ya ce saboda kuna yawan kai kuka duk abin da kai da wuce sai ta koka saboda wannan a wannan ruwa ya ce kuna koyar da ashar a yara kaga yaro yana gunduma ashar a cikin gida to mata ne suka koya ai da miji bai cika zagi saboda wannan annabi ya ce yawancin su dan wuta ne bayan nan sai ce wa taqfurnal ashira kuma kuna butulci a mazajen ku mutum zai zauna da mace shekara 30 yana mata hidima lanan da wani sabani shi gari ce ban taba ganin alkhairi tare da kai a ga wannan ƙarya ne ai eh manzo Allah ya ce to a waɗannan dalilai guda biyu ya zama da duk kurabi ya mutu ya ce sai manzo Allah ya ce shi mai rubutu hadisi ya ce sai suka zama suna ta ba da sadaka daga kayan adarsu suna ta jefawa cikin tufafin da yake riƙe a hannun Bilal suna jefa wata